الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايحك جماعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا ليغا وطن أزمي na shekarar 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kuma yayi daidai da 2 ga watan Afrilu na shekarar 2022 miladiya. Wannan shine karo na biyu wace shekara ta biyu wanda aka fara gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan masallaci na Bilal wanda yake tsakiyar kasuwar Sunga a nan Bella Road wanda yake birnin Kano. Alhamdulillah, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba da dama, ya kuma ba da iko aka samar da wannan masallacin. Tun yana masallacin salloli 5 har kuma ya koma masallaci na Juma'a. Yanzu za ku ga tun yana da hawa 1 yanzu ya tafi zai tafi hawa na 2 ma kenan. To muna fatan yadda Allah ibada wannan damar, Allah ya ƙara bada wasu damammakin da zai zamanto masallacin yadda kasuwar take ƙara cika, take ƙara haɓaka, to Allah ya sa shi ma masallacin ya ƙara haɓaka, ya ƙara cika. Dan kasuwa ko da yaushe yawan kwastomomi yake so, su ma ba masu kallo ba, wanda in sun zo za su duba su siya. Shi ma masallaci kwastomomi yake so, kwastomomin masallaci su ne yawan masu sallah da masu zama a cikinsa suna zikirin Allah, da masu zama a cikinsa suna ɗaukar ilimi. Za ku ga kamar yadda aka saba, an zaɓi bayan sallar azahar domin gudanar da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci, duba da yanayin gurin. Wannan lokacin kusan shi ne lokacin da ya fi dacewa da a gabatar da karatu a wannan gurin. Wasu bayan sallar la'asar sukan tafi wasu guraren, sun riga sun tashi daga kasuwa. Wasu ma suna nan kasuwa ba inda suke zuwa har sai sun yi sallar magariba a nan. Amma lokacin da rana ta kwalle, mafi yawancin mutane akan ɗan samu ɗan lokacin da za a ɗan huta bayan sallar azhar. Shi yasa aka zaɓi wannan lokacin ake gudanar da tafsirin Al-Qur'ani a cikin wannan watan na Ramadan. Kamar yadda muka sani, watan Ramadan wata ne mai albarka, wata ne wanda ake son mutane su yawaita karanta Al-Qur'ani, su nemi hanyoyi wanda za su ƙara neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma duk abin da ya kamata musulmi ya sani game da azumi da falalarsa, falalar watan, da abin da ake so a yi a cikin watan, malamai sun yi bayanai a gurare daban-daban. Wanda yake sauraron rediyo ya ji, wanda yake amfani da waya yake shiga wasu shafuffuka ya gani ko kuma ya saurara, wanda yake kallon wasu tashoshi na wanda ake budewa a kalli hoto kuma a ji murya, mafi yawanci da sun ji irin waɗannan bayanan ba sai an ƙara maimaita su ba. Amma yau da izinin Allah za mu fara wani karatu na tafsiri kamar yadda muka yi a shekarar da ta gabata, kuma mu ƙara gode wa Allah da ya raya mu muka ga wannan azumin, kuma ya ba mu lafiya ya sa ga shi za a an fara da mu. To Allah ya sa yadda aka fara da mu, to Allah ya sa a ƙare da mu, kuma Allah ya ƙara ara mana lokaci, ya ba mu tsawon rai da tsawon kwanuka waɗanda suke masu amfani masu albarka waɗanda suka ɗauki gabaran samar da wannan masallaci musamman Alhaji Hamisu Jingau wanda shine asalin wanda ya samar da wannan masallaci to Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya ƙara ƙarfafa tattalin arzikinsa ya kuma tsare masa dukiyarsa ya raba shi da magabatansa lafiya waɗanda suka biyo bayansa su ma suka shiga suka taimaka wajen gina masallacin nan ko kuma tafiyar da masallacin dukkaninsu gabaki ɗaya da wanda suka yi masa kwalliya kowa Allah ya saka masa da alheri irin su Alhaji Ibrahim ɗan yaro wanda yake shi ne ciyaman na kwamitin wannan masallaci da Alhaji Ahmad Sufaye da kuma mazabu yanzu gashi shi ma ya tafi yana ƙara ɗora wannan masallacin don a ƙara faɗaɗa shi da dukkanin waɗanda ake tare da su a cikin masallacin nan da wanda suka bayyana da wanda suka ɓuya Allah ya saka wa kowa da alheri da dattijan da yake ta ƙoƙarin kawo dabino da sauran abubuwan da ake amfani da su ko cikin azumi ko ba azumi ba Alhaji Yusuf Abdullahi wanda aka fi sani da fantiya shi ma Allah ya masa tukuici da gidan aljanna Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana masu albarka Allah kuma ya faranta masa a cikin ƴaƴansa da dukkanin waɗanda yake tattare da su mu kuma da muke tallafawa muke ba da tamu gudunmawar ga baki ɗayanmu Allah ya saka mana da alheri da mu da masu sauraro masu amfana da abin da ake a cikin wannan masallaci ina ga kafin mu fara karatu akwai buƙatar shi shugaban kwamitin wannan masallaci zai ɗan ce wani abu da kuma shi wanda ya kafa masallacin da ɗaya daga cikin ƴaƴayen shi Alhaji Yusuf Abdullahi shine Alhaji Bashir Yusuf Abdullahi ina ganin a gurguje tunda dai rana ce ta farko za mu so mu ɗan ji wani abu daga gurinsu amfanin wannan akwai wasu mutane suna nan a ɓoye wasu mun san su wasu ba mu san su ba amma watakila ko sun yi wa mutum nisa ko kuma sun yi kusa da masallacin amma a ɓoye suke to irin ganin fuskokin wasu mutanen zai sa wani ya ƙara sakan jikinsa ya yi tunanin shi ma ya yi wani abin makamancin wannan in ba da haka ba da sai mu ce kawai mu fara karatun mu zan kirawo Alhaji Ibrahim ɗan yaro shi kuma sai ya gabatar da mutanensa su yi bayanin da mu masu karantarwa ne kawai ko saboda haka su kuma duk wani abu wanda ya taso wanda za a yi na masallacin su ne suke yi mu aikinmu mu jawo aya mu fassara mu kawo hadisi mu yi bayaninsa su kuma idan ana buƙatar dala to sai su fito da ita sai abin da ya kamata Alhaji Ibrahim
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki yana da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna godewa Allah da ya raya mu ya kawo mu cikin wannan lokaci mai albarka lokacin ibada lokacin da musulmi suke alfahari da shi Allah Ubangiji ya sa wannan wata ya zama shine yantuwa da ya gare mu daga wutar ji Allah Ubangiji ya sa duka ayyukanmu da zamu yi a wannan lokaci su zama karɓaɓɓu Allah Ubangiji ya mana jagora abubuwa da ake ciki na tsadar abubuwa Allah ya kawo mana sauki abubuwa da ake ciki na rashin kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ya kawo mana sauki ba dan malam ya ce mu taso kamar yadda umarninsa ne ba da sai mu ce ai kamata ya yi a ci gaba da karatu to amma umarni da shi kansa malam in yi magana umarni ne a gare mu don haka Allah ya sa zuwanmu nan ya zama ya karar da wannan al'umma ta wannan kasuwa, ya kuma karar da musulunci da musulmi baki daya. Kamar yadda malai ce, akwai hikima a cikin abin da ya din, amma duka zuwan sanan da zaman sanan ba abin da za mu ce masa shi da kansa sai godiya, domin duk abin da muke nema na ya aje lokacin sa, yana lokuta da yawa, amma ya zaɓi wani lokaci mai tsada ya bayar domin al'umma ta wannan kasuwa. Muna fatan Allah ya amfanar da mu daga abin da za mu ci daga gurinsa, kuma Allah ya Ubangiji ya saka masa alkhairi. Allah ya sa wannan ayyuka duka da ake yi ya zama rabo ne namu a idan aljanna. Allah ya sa da fuskokinmu duka, da mu, da ku, da su duka, Allah ya sa da fuskokinmu a aljannatu firdaus. Allah ya karba ayyukanmu. To gaba bisa umarnin malam zan kira malam Hamisu ya zo ya jawabi na budewa, daga nan kuma sai Alhaji Bashir wanda shi ne ainihin sakataren wannan kwamitin gudanar wannan masallaci.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحمد لله كما يدى سيامان نقومتي الذي إبراهيم دينيارو إي بياني ومينا بيريكا ميمي أكاو بيان دا إي زنبا مني وعلا سبحانه وتعالى وديا da ya kara mana lokaci, kuma ya kara nuna mana wannan lokaci na shigowar wannan wata mai alfarma, watan Ramadan. Kuma Allah ya kara kawo mu wannan lokaci da za a ci gaba da gabatar da wannan karatu na tafsirin Alkur'ani mai girma. Mune wa Allah godiya bisa wannan ni'ima. Fatanmu shine Allah ya ba mu wato ainihin ikon sauraron wannan karatu, kuma idan mun saurara Allah ya samu amfana da abin da yake a cikinsa. To lalle a nan gaban nake samu in ƙara godiya ga shi malam Dr. Nazifi Inuwa, wanda magana ta gaskiya tun da muka kafa har sashin ginin masallacin nan, a daidai malaman da muke tare da su ba wanda ya ba mu ƙarfin gwiwa, kuma yake bibiyar mu tun daga farkon fara aiki har ƙarshe irin dakta. Muna roƙon Allah ya albarkaci rayuwarsa. Lokacin da wannan tunani ya zo na a fara karatu, muka nemi dakta da ya ba mu lokaci. Kamar yadda Alhaji yake faɗa, yana da wasu karatattukan da yawa, amma saboda kishi da yake da ishi da jama'ar wannan kasuwa da kuma wannan masallaci, haka dai aka ƙara ƙunƙutawa, aka samar mana da wannan lokaci. Kuma gashi alhamdulillah yau shekara ta biyu kenan, Allah ya ƙara nuna mana za a ɗora daga inda aka tsaya. Muna roƙon Allah ya saka masa da alheri. Kuma zan ƙara godiya ga shauran 'yan uwa da suke ciki da kewayen kasuwan nan, wanda da ba don gudunmawa da suka bayar ba, da gaskiya ba a samu nasarar da aka samu ba. Musamman shi ciyaman da wannan masallaci Alhaji Ibrahim ɗan yaro ya kasance tare da mu tun farkon farawa har yanzu. Irin su Alhaji Bashir Yusuf Abdullahi su ma suna nan suna ta ƙoƙari da sauran 'yan kwamiti, sannan kuma da sauran abokanmu da muke a kasuwa wanda kamar yadda daktar ya bayani lokacin da aka assasa masallacin nan su kuma suka dauki dawainiyar fadada shi da yi masa aiki kamar yadda ake gani ba za mu manta da Alhaji Ahmad Sufi ba wanda da an san yadda masallacin ne yake dan karami ne to amma bayan an samar da inda yake yanzu shi ya dauki gabarin ginin aka gina aka yi komai aka samar duk abin da aka samar aka yi ginin farko daga baya kuma dan uwa Alhaji Manzal Mazhab shi ma kuma gashi nan yanzu yana gini hawa na biyu ba biyu ake ba uku yanzu ake duk wanda zai gani zai ga cewa hawa uku ne masallacin nan muna roƙon Allah ya saka mu da alheri muna roƙon Allah ya kawo wanda kuma zai yi hawa na hudu har ya kai shi goma na biyu muna godiya ga dukka makota da kuma yan uwa da suke ba mu goyon baya a kasuwar nan kafa masallaci irin wannan a tsakiyar kasuwa kowa ya san akwai kalubale amma ikon Allah ba mu samu wata matsala tun daga farko har yanzu ko wata tawaga a samu rikici babu gabaki daya Allah ya hada kalmar mu kuma ya hada mu gaba daya wurin tabbatar da salloli na khamsu salawat da kuma sallar juma'a tare da taimakon yan uwa to Allah ya saka wa kowa da alheri da duka yan uwa da suke zuwa ake gabatar da ibada da kuma yan agaji musamman irin su wato Abairu Kamanda da mamu na khamsu salawat irin su Malam Musa Suman Tahir duka muna roƙon Allah Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai wani babban jigo a masallacin nan wanda ake kira Malam Babangida wanda ya haɗu da haɗari na barayi suka je gidansa suka sassare shi aka dan yanzu ma yana gadan asibiti wanda da yana nan da zaka ga ta kaiwa yana kowa yana komowa kusan kowa ya san shi amma yau yana gadan asibiti yana karban magani muna roƙon Allah ya bashi lafiya da duka manya-manya da suke kasuwar nan da suke taimaka mana da shawarwari da kuma taimako duka da mu ƴan uwa da ake sauraron karatu muna roƙon Allah isa kawo kowa da alkhairi kuma wannan karatu yadda muka fara lafiya Allah ya samu zama lafiya Allah kuma ya karbi dukkan ibadunmu ya sanya mu daga cikin bayin da ake yantawa a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu zan kira Umar Bashir Ibn Abdullah salamu alaikum
الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفركمنا وجهك الله لأننا من ون رانا من البركة رانا إيه وتر رمضان وند وتاني وند أكثر كذا القرآن ميجرما to ni ma bazan ce komai ba domin duka shugabannin wannan committee nawa da chairman da shi wanda ya assasa wannan masallaci sun gama cewa to amma ni abu daya zan fada zuwa biyu na farko shine godiya ga shi Dr. Muhammad Nazifi Inuwa da ya bamu wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka kowa ya san malamai suna da ayyuka a cikin wannan wata kuma ba kowa bane zai bada lokacin sa wanda zai zo yana tafsiri a irin wannan masallaci wanda yake masallacin ne a tsakiyar kasuwa to alhamdulillah muna godiya ga Allah sannan muna mika godiya zuwa gare shi sannan abu na biyu ga mai kallo ko mai sauraro wanda ya kalli waɗannan jama'ar da suka zo sai ya dauka cewa wannan masallacin ba a cikin kasuwa yake ba to da ba dan Allah ya sa shi dakta yayi bayanin cewa tsakiyar kasuwa sun ga yake a Bella Road ba to ba wanda zai yadda cewa a cikin kasuwa yake kuma duk waɗannan da aka gani a zaune ƴan kasuwa ne amma sun bar kasuwancin su sun zo domin su saurara wannan tafsiri mai albarka ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi kuma Allah ya yanta mu a cikin wannan wata. Sannan fadakarwa ta ƙarshe ita ce, kamar yadda daktar ya faɗa cewa kowa ya san an faɗi falalar wannan watan a cikin gidajen rediyo da TV da sauransu, kowa ya riga ya ji ya sani. To amma akwai fadakarwa kwaɗe, ita ce fadakarwar kula da waya, wayar hannu. Domin wannan wata ne wanda ya kamata a ce mun ajiye wayar hannu in dai ba larura ba, saboda ita ce wadda take shagaltar da ɗan adam a wannan zamanin. In banda cewa komai ya zama a cikin zamani, a cikin social media, da ba za mu dinga amfani da ita ba a cikin wannan wata, kamata a ce an ajiye ta gabaki ɗaya. Amma za ka ga wani film yake kallo a ciki gabaki ɗaya, rayuwar tun safe har dare, ba magana karatu ba ne, ko karatun Qur'ani za ka, ya fi lada ka ɗauki Qur'ani irin wannan abu, yakan a ce ka buɗe waya, domin kana cikin wannan za ka ce kana so ka shiga cikin wani abu ka kallaci. Saboda haka muna faɗakarwa cewa a kula da wayar hannu. Gaskiya tana ɗaya daga cikin abin da take ɗaukar lokacin musulmi a cikin wannan zamani. To kuma wannan wata ne na Qur'ani, ya kamata a ce a ofis ana yi, ana karatun Al-Qur'ani, a mota kana karatun Al-Qur'ani, abin hawan kana karatun Al-Qur'ani, a cikin masallaci haka, domin dai mu gudu tare, mu tsira tare. Ubangiji Allah ya sa Al-Qur'ani ya cike mu, Allah ya yanta mu a cikin wannan wata, kowa kuma Allah ya kai shi gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Allah ya saka muku da alheri, Allah ya saka kowa da alheri. A cikin dattijan masallaci da ban ambaci suna ba, akwai Alhaji Umar Ali, wanda muna tare da shi a yanzu. Ko da yaushe za ga ga shekaru dai, amma kullum yana sahun gaba. To Allah ya ƙara shekaru masu amfani, masu albarka. Akwai Malam Ali, wanda ko ya san shi ne yake mana free khutba a cikin wannan masallacin da ranar Juma'a, shi ma ina nan zaune a cikin wannan masallaci. Akwai Sada, shi ne Alhaji Abubakar Usman, shi aboki na ne kawai, da in ya tashi tafiya ne ba na sani, sai dai in neme shi in rasa. Yanzu ma ni ne mamaki da na gan shi nan. To shi ma yana nan zaune, Allah ya saka musu da alheri gabaki ɗaya. Duk wanda ya bada wata gudunmawa ko mai yawa ko kaɗan ko ta shawara ko ta jikinsa, musamman 'yan agaji ƙarƙashin jagorancin shi Malam Abairu, Allah ya saka wa kowa da alheri. Kuma akwai Alhaji Muhammad Bello, wanda ni ɗan unguwanmu ne, muna cewa da shi Bello ɗan Dago, sunan wannan gurin naku ko Bello ɗan Dago Rato, shi ma sunansa Alhaji Bello, kuma ɗan Dago ne. So da haka mahaifinmu ɗaya da shi wannan karatun da muke yi, ko za mu fara kamar yadda ya yi a bara, bana ma ya ɗauka za a sa a cikin rediyo na Dala FM, za su dinga sakawa. To akwai Alhaji Musa yana can gefe, shi ma yana cikin wanda suke kawo gudunma masallacin nan, musamman duk lokacin da fanka ta tsaya, kafin ma wasu su an kare shi tun ya sa an zo an gyara. So bayan shi Alhaji Muhammad Bello ɗan Dago wanda ya ɗauka FM, jiya ɗaya daga cikin ma'aikatan garanti ya gaya min cewar Alhaji Munzali H&M shi ma ya ɗauki nauyin saka wannan karatu a garanti radio. Ga kuma shi wanda ya asasa masallacin Alhaji Hamisu, shi kuma ya ɗauki nauyin sakawa a Sunna TV. So kowa Allah ya saka musu da alheri, Allah kuma ya ba mu ikon faɗar daidai, da kuma faɗar abin da yake shi ne daidai, kuma shi ne abin da zai amfanar da mu. Ina ga za mu tsaya haka mu fara karatun mu na wannan rana, wanda ita ce rana ta farko kamar yadda na faɗa. Africa TV na ce, ba Sunna TV ba, Africa TV su ne za su saka, kuma ga sunan ma sun zo da kayansu har sun kakkafa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون
الحمد لله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك إغواء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لتقباتا منطيا أقرشان آية تتري دبقي أسكن سورة الأنعام أولا شكرا أولا رانا تتريق وطن أزمين أولا شكرا زامة هاشي آية تتري da takwas a cikin suratul an'am wannan aya kuwa ita ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fayasubbu allaha adwan bighayri 'ilm kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله اتاري نق القران زامي iya daukan wannan adafi ne watan an yi wata magana a baya sannan sai aka goya da ita a baya Allah madaukin sarki ya ce da mu ittabi ma uhiya ilayka min rabbika wa a'rid 'anil mushrikeen aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kabi abinda akai wahayinsa zuwa gare ka daga ubangijinka wa a'rid 'anil mushrikeen kuma ka kauda kai ka rabu da mushrikai kun ga wannan umarni ne amma sa umarni da yabi alqur'ani shine wahayi sannan ya kauda kai ga buran abinda duk za a gaya masa sakamakon ya karantar da alqur'ani wannan zai nuna mana in kana ba mutane ilimi kana karantar da su kana nuna musu abinda zai musu amfani a rayuwarsu ta duniya ko ta lahira akwai yiwuwar wani wannan abinda kake ba zai dadi da masa ba zai faranta masa rai ba to rashin jin dadin wani da rashin farin cikin wani da rashin son wani da abinda kake yi indai na gaskiya ne kada isa ka dena ko bakar maganar da za a gaya maka ko tutar wanda za a yi maka kar ta sare maka gwiwa shi sa ubangiji yake da shi kabi wahayi sannan ka kauda kai ga buran abinda mushrikai suke yi da kuma abinda za su yi maka to sai umarni na biyu ya zo a cikin wannan ayar aka ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillah kat ku zagi abinda waɗanda suke bautawa wani Allah suke bautawa idan mutum ya ware wani abu wanda yake shi yake so i bautawa ko kuma shi yake bi na addini to a karantarwa ta alqur'ani aka ce kakka zagar masa addinin kakka zagar masa abin da yake bautawa koda ku abin da yake bautawa abu ne wanda bai dace a bauta masa ba lokacin saukar wannan ayar mushrikan larabawa abin da suke bauta gunki su sassaka shi da hannunsa ko su gina shi da hannunsu ko su kera shi da hannunsu amma sai su bauta masa wasu kuma daga cikin su waɗanda ake ganin su ne masu dama-dama duk da dai ba dama-dama bane suna bautawa abinda ba dan adam bane ya kera shi shine tauraro wasu suna bautawa taurari wasu suna bautawa rana wasu suna bautawa wata wasu ma ba su da komai kawai suna zaune ne akwai masu bautar wuta akwai kuma masu bautar afi sune wanda ake cewa da su kamar majusawa kenan to dukkanin su koma mai mutum ya zaba yake yi a karantarwa ta alqur'ani an ce kakka zagar masa abinda yake kutawa kakka zagar masa abinda ya zaba yake shine addinin sa kenan koda musulmi ne yake bin wata hanya wacce kake ganin wannan hanyar ba daidai bane, don ka tashi zaka yi masa wa'azi kar ka zaga masa wannan hanya, domin zagar masa wannan hanyar zai sa shi ma ya zage ka. In ya kasa daurewa zai iya duba taka hanyar dukkanta ita ma sai ya zage ta. Sai Allah in ka shedi ya jan kunne yake wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, wannan abin da mushrikai suke bauta wanda ba Allah ba, to kar ku zaga musu shi. Fayasubbullaha adwan, in kuka zaga musu nasu to su kuma in sun tashi sai su zagi Allah. Adwan saboda suna jin yin haka shine zai sa su mutawo. Kalmar adu an same ta ne min al-i'tida, shine ketare iyaka, ketare haddi. Amma abinda ake nufi da ita a nan gurin shine at-tafawul, kakka zagi abin bautar wani domin in ya tashi sai ya zagi Allah. Zai yi haka ne domin huta haushi ko kuma ramawa bi ghairi ilmin, saboda duk wanda kaga ina bauta wani Allah to ba ina yin bautar bane bisa ilimi, yana yin ta ne bisa jahilci domin bai san cewar Allah shine ya tantance a bauta masa ba. Abinda ya kamata kai masa kai kokarin ka tarere shi, ka jawo hankalinsa, kai amfani da hikima da dabara yadda zaka gamsar da shi ka fahimtar da shi. Duk wanda kaga ina son wata hanya ɗayan bi ne, ko dai ina binta bisa san zuciya ko kuma akwai wata shubha. In a san zuciya ne to wannan wani abu ne wanda yake mai zaman kansa, in kuma shubha ce abin da yake bukata kai kokarin ka warware masa wannan shubhar ka kawo masa da ita. Alqur'ani yayi amfani da larabtun wala tasubbu, ita ce kalma ta asabbu. Idan balarabe ita da kai asabbu yana nufin duk wata kalma wacce take nufin wulakanci, wacce take nufin kushewa, wacce take nufin tauyewa. To kun ga ko ba zagi bane abinda zai sa kaga na wulakanta maka abinda kai imani da shi, ko na tozarta maka abinda kai imani da shi, ko na tauye maka abinda kai imani da shi, shine ake cewa da shi asabbu. Wannan yayi daidai da kalmar ashatmu, da asabbu da ashatmu duk abu ɗaya ne. Wannan umarnin da yazo a cikin aya Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka gayawa, malamai suka ce ba da Annabi ake ba, da mu al'umma samiki, domin Annabi bai taba zagi ba kuma baya zagi, domin baya daga cikin siffarsa, baya daga cikin ɗabi'unsa, daga cikin siffofin da suka tabbata na Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewar baya fadar bakar magana, baya fadar mummuna, ko da muna na masa akai ko bata masa akai in ya tashi shi kyautatawa ake ayyake yi. Shi sa aka ce wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'a, ba ai masa mummuna ai mummuna, walakin ya'fu wa yasfah, yana yin afuwa ne, yana yin rangwame, yana kuma yin yafiya ya kuma kauda kai. Dan haka mu aka tsawatar, mu aka yi wa kashedi, mu aka yi wa jan kunne, aka ce mu kiyayi zagin wasu domin kar su zage mu. Shi sa ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi illar mutanen da suke zagin iyayensu, har wasu abin suka ce yanzu akwai wanda zai zagi iyayensa? Annabi mai wanda zai zagi iyayensa shine wanda wani zai zagi iyayensa sai irama. In wani ya zagi iyayenka ka zagi nasa, to ya zagi naka ka zagi naka. Amma in ya zagi naka iyayen kai baka zagi nasa iyayen ba, to shine ya zagi nasa iyayen. Dan haka duk wanda ya zagi iyayen wasu in ba arama ba, to ya zagi nasa. In kuma wanda ya zage wa nasu iyayen suka rama sun zagi nasu, shi ma ya zagi naka. Kuma mu musulunci abinda ya koyar da mu, ya koyar da mu mu faɗi magana mai daɗi, mu faɗi magana mai taushi, ko da a fagen wa'azi ne. Shi sa Allah ya bamu ka'ida, ya kuma karantar da mu, yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. In za ka yi tattaunawa da wani, idan za ka yi jayayya da wani domin kana son ya gane abinda kake kai wanda bai gane ba, to kai amfani da hikima, kai amfani da kalmomin da suka dace, ka zabo su, kakka zabo kalmomin da za su so sarai wanda za su sa a faɗa abinda bai dace ba. مثلا تفسير القرآن إلى الشيخ المفسر ابن جرير الطبري يا يور رواية دك قتادة شوار مسلمي أفركم مسلمين سكن زاجي قماكا سكن أيبة قماكا wanda a farkon musulunci kamar yadda malam ibnu ashur ya faɗa halal ne haka na imamu sa'adi ya faɗa cewa halal ne ka zagi gunki don ba shi da amfani don ba shi da kima ba shi da daraja amma zagin gunkin da ake sai ifara so saran wasu wannan ta sa in aka zagan maka gunki wanda kake ganin shine abin bautarka kai kuma sai ka zagi Allah sai aka ce to a daina wannan wasu daga cikin malamai sun kawo fadin Allah tabaraka wa ta'ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna wannan ayar innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku mushrikai da ku da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba dukkaninku makamashin wuta ne kuma gabaki ɗayan ku za ku gangara cikin wutar jahannama wannan an ce kalmar ta dan sosa wasu rai suka ce ai ma zagin sa ake wanda kace da shi dan wuta ai kamar ka zage shi ne wanda ma ka dura mutun ashar da kace da shi dan wuta suka ce da su da ababan bautar su dukkanin su ɗan wuta ne sai suka ce zagin sa ake ita kuma suratul an'am da ike sura ce wacce take koya mutane yadda za a yi jidali tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba tsakanin musulmi da musulmi idan an samu sabanin fahimta ya tattauna ai kamata ta zama wata ka'ida ai kamata a dora wajen karantar da mutane aqida da karantar da su tauhidi ya za a yi babu abin da yafi karantar da tauhidi wahala babu abin da yafi karantar da tauhidi matsala idan baka iya ba domin maganar aqida wani abu ne wanda mutum ya yarda da shi a cikin zuciyarsa yake shine addinin sa kai kuma ka zo kace wannan abin ba addini bane idaina don baka yi amfani da hanyoyin da suka dace ba sai ya zamanto sai a fadi maimakon a samu shiriya sai a ƙara fadawa cikin rami shi sa aka saukar da suratul an'am gabaki ɗayanta sukutun kamar yadda yazo a sunna sai suratul an'am an saukar da ita ne gabaki ɗayanta kuma an hado ta da rakiyar mala'iku to malaman da suka ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama wannan sababi ne na saukar wannan aya sai su malaman suka ce a to ya za a ce sababin saukar ta ne bayan suratul an'am ɗaya ta sauka sai aka ce abubuwa sun faru iri-iri da yawa sai Allah ya dunkule su ya ture su a cikin suratul an'am to da haka ba laifi bane dan an ce aya kaza a cikin suratul an'am dalilin saukarta abu kaza ne tunda ba lallai bane a ce watan sai wani abu ya faru sannan aya za ta zo Allah madaukakin sarki babu abin da bai sani ba ya san abin da ya faru ya san abin da bai faru ba dan haka ta iya yiwa wasu abubuwan sun faru sannan aka saukar da aya ta iya yiwa ma abubuwan ba su faru ba amma an san cewa za su faru sai a saukar da aya domin a yi wa mutane bayanin hukunci to in mun dauki cewar a farkon musulunci akan zagi gumaka amma daga baya sai aka ce a daina domin yana so saran waɗanda suke bautar gumaka kuma ba so ake a so sa musu rai ba so ake a bata musu ba so ake a gaya musu shari'a shiriya wannan kuma sai ya zama to ka'ida a wajen da'awa duk malamin zai da'awa abinda ake so ya sanya a zuciyarsa so yake mutane su gane so yake mutane su fahimta kada ki kudure sai a cikin zuciyarsa din wani da wani ina da sabanin fahimta da su na samu dama yanzu barin dauko aya in jefa musu barin dauko na hadisi in jefa musu domin bata musu rai domin bakanta musu rai da sai zamanto mutum ya tashi daga kan ka'ida ta da'awa da ya kanka kirawo mutane zuwa ga Allah ya zamanto kana kirawo su ne zuwa ga wani abu ya zamanto kokarin huta haushinka kake yi sai ubangiji ya ce thumma ila rabbihim kazalika zayyana li kulli ummatin amala irin yadda Allah ya kawatawa musulmi imanin su suke jin wannan abin daidai ne irin yadda Allah ya kawatawa musulmi addinin su a cikin zuciyarsu suke ganin girman addinin su suke ganin girman annabin da aka tura musu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to haka na kowace al'umma duk abin da take bi da duk addinin da take yi haka Allah ita ma ya kawata mata wannan abin a cikin zuciyarta wanda yake yin wani aiki duk rashin kan aikin sai ga aikin shi a gurin sa mai kyau duk rashin dadin abu sai ka ga mai yin abin shi a gurin sa abu ne wanda yake mai dadi yanzu mu dauko sabo na shan giya kai da baka shan giya in aka nuna maka giya zaka ga ba ta da dadi ko bai kamata ma ta yi dadi ba amma shi mai shanta a gurin sa dadi ne da ita za ku ga kafin musulunci laraba hajjiya waka suke mata suna fadar falalarta suna fadar amfaninta suna fadar annashuwar da ake samu idan an sha ta amma wanda bai taba shan giya ba kuma ya san giya haramun ce ba za ta yi mata dadi ba ko ba zai ji yana sha'awar ta ba ba kuma zai ga tana burge shi ba yanzu a nan baya baya kafin ilimi yayi yawa a cikin al'umma kafin wayewa ta addini da ta zamani ta yi mutane yawa su kaddan gayu shine tara suma in ya tara ta tai yawa sannan matajin da ake taje sumar ya soka shi a wani bangare sannan kuma ya samu karan sigari ya saka a tsakankanin kunnan sa ya kuma dau guda daya har ba da labari yake yace da izo guri kaza bayan ya taje kansa ya saka wando pantalo ya saka takalmi da ake cewa da shi haya hin saka dali kenan ko yace da nazo tsaro sai na zaro ashana yace ya kafa sigara a bakin sa ya baka ya kunna shi a gurin sa ya gama burge kowa yanzu wanda zai yi wannan sai a ce da shi dan kauye na farko bashi da wayewa ta addini bashi da wayewa ta zamani wanda din yake sai yanzu ya sha sigari sai ya buya ba ya shanta a cikin mutane kuma ya gane cewa matsala ce wanda yake shan giya shi ma ya gane cewa giya matsala ce ba ta yadda za a yanzu ne zo cikin kasuwan nan duk inda yake da fatsara ya sa sanya masa kujera aka masa kwalabin giya ikon ba in yana son ya sha sai dai ya budare in ko ba zai budare ba to sai dai ije wani guri ya kadaita yanzu har mutanen da suke shaye shaye ba sa bari matan su gani ba sa bari ƴaƴan su gani ba sa bari ƴan uwan su gani duk mutun da ka san mai kima ne mai mutunci ba za ka so iganga kana wannan abun ba saboda haka malamai suke cewa wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum duk wanda yake yin wani aiki da rashin kan aikin an ka bibiya zaka ga aikin shi a gurin sa yana da dadi yana kuma da kyau sai dai akwai lokutan da ba zai iya bayyana wannan aikin ba domin aiki ne wanda ba za a yaba masa a kansa ba ubangiji ta'ala yake summa ila rabbihim marji'uhum sannan zuwa ga ubangijin su makomar su take watan duk abin da kai a wannan duniya duk abin da ka zama duk irin lokacin da ka dauka kana yin abin da kake so a wannan duniyar akwai lokacin da za a ce abin ya kare lokaci ya zo kuma ba a da yadda za a yi sai an koma ga Allah subhanahu wataala fa yunadduhum bima kanu ya'malu kuma idan an koma ga Allah aiki bai kare ba uguni bata kare ba a wannan lokacin ne za a yi maka tariyar abin da kai a wannan duniya shi sa yake sayunadduhum bima kanu ya'malu Allah zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikata duk abinda mutum ya aikata a wannan duniyar idan alkiyama ta tsaya sai an tsaye da shi a gaban Allah sai an nuna masa aikin idan na alheri ne sai mutum ya gode wa Allah in ko ba na alheri bane ba wanda zai zarga sai ya zargi kansa wannan ayar malaman usul sun kafa dalili da ita akan tabbatar da wata ka'ida daga cikin ka'idar da malaman malikiya amfani da ita wajen tsuro hukunci ita ce ka'idar saddu zara'i abinda ake cewa da shi saddu zari'a abu ne a zahiri halal amma sai a ce in kai abin ka aikata haram saboda zai iya bayuwa zuwa wani haram din ko zai iya bayuwa zuwa wata barna yanzu kamar da aka ce kakka zagi gunki ko kakka zagi abin bautar wani me laifi dan ka zagi gunki dama a zage yake duk wani abu wanda ake bautawa ba Allah ba ya tantance a zage shi kuma asali zagin wannan abun ba laifi bane kun ga halal ne amma sai aka ce ka ai
saboda zagin yana bayuwa zuwa barnar da tafi abinda ake so a gwada ko ake so a nuna to shi ne malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin dalilan saddu zari'a wanda malaman malikiya sun tafi a kansa na ce duk abinda yake zaka ga halal ne amma ina bayuwa zuwa haram sai a ce an haramta yin abu kamar yadda ibn al-arabi al-maliki ya faɗa kamar yadda kuma imam al-qarafi a cikin littafin sa na usul al-fiqh wanda ake cewa da shi tanqih al-fusul cewar kamar akwai abubuwa guda uku wanda dukkanin su malamai suna magana akan su ɗaya daga ciki an yi ijma'i akan cewar barin sa dole ne yin sa kuma haramun ne amma kuma halal ne asali akwai guda ɗaya wanda da yawa daga cikin malamai ba sa la'akari da shi sun ce kawai za a iya yi wasu malaman kuma suna ganin ba za a iya yi ba akwai wanda kuma an yi sabani akan sa kamar haƙa rijiya a tsakiyar hanya meye laifin wanda ya haƙa rijiya akwai sako cikin haƙa rijiya babu laifin cikin haƙa rijiya amma wanda zai zo yanzu tsakiyar hanyar nan da ake kaiwa da komowa sai ce anan zai yi rijiya domin mutane su samu ruwa sai a hana shi saboda abin da yin rijiya zai bayar na farko zai tara hanya na biyu in rijiya ce mara murfi wani zai iya fadawa kamar yanzu mutumin da zai zo ya haƙa sokawai a hanyar da mutane suke bi sannan in ya tashi zai mata rufi ya mata rufi mara ƙarfi idan mota ta zo ta taka ƙafarta ta fada sai a ce asali ka yi sokawai domin ka fitar da ƙazantar da take cikin gidanka halal ne amma yanzu ya zama haramun tunda akan hanya za ka yi shi haƙa rijiya domin mutane su sha ruwa halal ne amma ka zo ka yi shi akan hanya shi kuma haramun ne ka zagi gunki halal ne amma tunda ina bayuwa zuwa a zagi ubangiji to zagin gunki ya zama mai haram bari ba mu wani misali yanzu kamar kai ne baka rike tarbi kuma wani shi yana rike tarbinsa sai ka ga ya zo da tarbi wanda matin kala ne ya dace da dinkin rigarsa ya dace da kalar komai da komai da takalminsa da hularsa sai ka ɗauko sai ka dura tarbi a shan shi kuma ya ganka da asuwaki sai ya dura asuwaki a shan ka ja matsala asuwaki wa yake yi asuwaki annabi kuma ya yi umarni da shi to kaga duk waɗannan abubuwan mubahi halal ne wanda ya ga dama yana son ya rike abinsa ba za ka ce da shi ya aikata haramun ba to dan me za ka zagin masa shi to duk abin da ka ga mutum yana yi ko da kai abin baka gamsu da shi ba kuma kai a fahimtar ka ba daidai ba ne saboda kana da wasu dalilai to in ka tashi kai masa bayani kakai zagi kada ka ci mutuncin wannan abin shi yasa malamai suka ce an hana kushe mutum asalinsa yana da yare kai a zatanka yarenka ya fi nasa asali wanda ko ba lallai bane ya zama haka tunda da yare da masu yaren duka Allah ne ya halicce su babu wani yare da wani da za a ce ya fi na wasu yare ɗaya ne ake fifita shi akan yaruka shi ma saboda abubuwa guda biyu yaren larabci ya samu daraja ne saboda Qur'ani ya samu daraja saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda balarabe ne dan haka in ka kushe larabci ana jin tsoro kada i zamanto wanda yake da alaka da larabci mai daraja shi kake nufi sai aka ce to ka a zagi larabci ka a kushe larabci amma ba haka ba da turanci da larabci duka ɗaya ne da yarabanci da hausa duka ɗaya ne da fulatanci da barbarci duka ɗaya ne babu wani wanda za a ce yafi wani da baki da fari duka ɗaya ne da ja da yalo koma wata kala ne duka guda ɗaya ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum sawasiya ka asnanil mishri gabaki ɗayanku daidai wa daida kuke babu wanda yafi wani abinda ke fifita wani da shi da wani shine ne tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum dan haka an ce duk lokacin da ka san wani zai zagi abinda yake na daidai mai kyau to kakka zagan masa nasa abin koda abin bashi da kyau wannan ka'ida ce wacce an yi ittifaki akan ta dukkanin malaman mazhaban nan sun yi ittifaki akan ta
bayan malikiya da ta yadda da ka'idar saddar zari'a malaman ma da ba su dauki ka'idar saddar zari'a ba su ma sun yadda da wannan ka'idar a yanzu ko kuma a wannan lokacin ko kuma irin wannan mahallin akwai ka'ida akwai na biyu asalin yin sa halal ne amma sai ake jin tsoron yin sa domin yana bayuwa zuwa haram inibi ka shuka inibi halal ne ko haram ka ci inibi ko a matse maka ruwan sa ka sha halal ne ko haram halal ne to sai malamai wasu suke cewa a daina shuka inibi saboda kamfanin nukan giya suna yin giya wannan saddar zari'a ne amma ba za a yi da shi a nan ba babu wanda yake yanzu in kana sai da sukari a nan kasuwa waye ce maka masu zo barodo ne kadai suke sayan sukari waye ce maka masu lemuka da kwalaba su kadai suke sayan sukari wataƙila ko wani abun ba daidai ake yi ba amma in wanda yake yin burkutu ya sai sukari ya zuba mata sai ka daina sai da sukari ba za ka daina ba kamar yanzu wani mutum kai sana'a ka sai da filaye ne in yazo ita zai sai filinka sai ka ce tsakaninka da Allah gidan giya za ka ko gidan karuwai ba wanda yake ka tanne shi ya zo siyan fili siyan masa da fili kuma abinda zai wannan shi da Allah in ya kafa in ya ji tsoron Allah idaina in bai ji tsoron Allah ban akwai hukuma ta tsawata masa idaina ko ta hana shi dan dole kamar masara ana siyanta dan a yi tuwo ana siya dan a gasa a ci ana siya dan a ba kaji ana siya dan a ba dabbobi ana siya dan a yi giya sai a daina noman masara ba za a daina ba alkama ma haka ce haka na inibi babu yadda zai ce za a daina neman inibi za a daina noman inibi domin mutane in suka sai inibi ko suka sai dabino ga abin da suke yi da shi malamai sun shigar da kai hotel domin baki su dinga sauka kai tsakaninka da Allah ka gina hotel ba dan ya zama kulaf ba daman baka yi ma kulaf a cikin hotel din wanda za a zo a yi rawa ba baka yi mashaya a ciki ba baka bude kofar wanda yake son a kawo masa matan banza ba za a iya kawo masa cikin hotel din kawai kai kai ne domin baki su zo su zauna su biya kuɗi me ne laifinka kaga nan ba za a ce a'a saboda saddar zari'a ba san irin mutanen da za su zo ba to hotel ko a Makka yake ko a Madina mutanen da ba na kirki ba sun gara ma za su iya zuwa kuma za su iya nuna takaddu wanda suke nuna cewa aikin da za su yi na kirki ne ba haramun bane kaga babu wanda yake sai ka bi dijin mutane ko ka je ka lade ko ka sa musu kamera ko ka sa musu wani abu to a nan gurin saddar zari'a ba zai amfani ba ba kuma za a yi amfani da shi ba akwai na uku wanda malamai su sun yi sabani akan sa wasu sun ce dole a kiyaye kada a yi wasu sun ce a za a iya yi kamar bai'ul ajal wannan yana nan a cikin na zo ga kaya na siyarwa na kasa sai wani ya zo ya ce na sai kayan nan naka mota kaza ko buhu kaza ko kwali kaza ni ciniki a rubuta takarda a yi komai zan ɗauka ya amma ba zan biya ka kuɗi ba sai bayan wata uku ko bayan wata huɗu ko bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu ko bayan sati wasu daga cikin malamai suka ce wannan tunikin ba za a yi shi ba me yasa suka ce saboda saddar zari'a ta iya yiwuwa in je in halakar da kayan kuma in ƙi biyan kuɗin sai suka ce wannan tunikin bai halatta ba amma jumhurin malamai suka ce ya halatta domin akwai wanda ba shi da kuɗi kuma yana da amana akwai wanda ba shi da kuɗi amma yana da inda zai siyar da kaya zai iya shigar da su in aka ce an daina bayarwa masu kayan ma za su yi ta jin ɗumi da kayan ne za ka ce ya halatta za a iya yi akwai wani nau'i na ciniki da ake asali ba ciniki ba ne wanda asalinsa za ka iya ce akwai garari ya zama haramun amma musulunci sai ya halatta shi saboda lalura ni ne nake da gona ta dabino ko ta bishiya kuma bayan wannan bishiyun da suke cikin wannan gonar akwai wasu nau'i na kayan amfani a ciki sai na duba wani amini na ko wani mabukaci sai na ce wannan bishiyar ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu duk kayan da ta fitar na 'ya'yan itaciya na baka kai kuma bukatar ka ba za ka iya amfani da shi a lokaci ba guda
sai ka ce to shikenan kullun sai ka zo ka tsinki iya bukatar ka da wanda zaka yi amfani da shi a gida da kuma wanda zaka siya sai ni da na baka mai gona sai nace ina tutuwa domin kana tattake min wani amfani abinda zamu ni wannan kayan da na baka bari mu kiyasta zai kai buhu 10 da kai yanzu har zuwa lokacin da za a cire shi bari mu baka kudin buhu 10 kun ga wannan ciniki ne akwai garari a ciki wannan kudin da na dauka na baka da kyauta na baka abu yanzu kuma na dawo na karbe na baka kudi kuma da na karbe na baka kudi akwai yiwuwar wannan abun yana sama ilalaci kun ga asalin cinikin ba halal bane amma saboda bukatar mutane da kuma lalura sai musulunci ya halatta shi to wannan ayar wala tusubul ladina yad'una min dunillah tana daga cikin ayoyin da aka kafa da su akan cewar ana yin amfani da ka'idar saddul zari'a duk abinda zai bayi zuwa haram ya zama haram duk abinda zai bayi zuwa cutarwa ya zama cuta kada a yi shi wani magani ne nace da kai wannan maganin ana shan sa ana warkewa amma akwai yiwuwar a mutu to bai amfani da shi ba wannan maganin in an yi amfani da shi za a iya warkewa amma zai ban maka cututtukan da yake sunfi wanda suke jikinka ba za a sha ba sai a bashi saboda ka'idar saddul zari'a sai ubangiji ta'ala yace wa aqsamu billahi
wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum aya la yu'minunna biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
وأقسموا بالله جهد أيمانهم مشركي سن يرنسوا دا الله إيا إيا وص وتنصيرن سي دا الله كما دا قسكسكي أفأسو لإن جاءتهم آية للي إذا وتا آية تزو وتا مؤجزة وتا ذاك ثبت مثل سورة النبي محمد قسكياني wata za ta tabbatar musu da cewar alqur'ani saukakke ne daga wajen Allah la yu'minunna biha wallahi lalle za su imani da ita kul sai ne da su innamal ayatu indallah su aya ayoyin nan da kuke cewa a zo muku da su suna gurin Allah watan annabi ba shi da ikon ya kawo aya a lokacin da yake so Allah shi yake da ikon ya kawo aya a lokacin da ya ga dama ga kuma wanda iso وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اي ba ku da tabbas cewar wannan ayoyin da suka nema idan an zo musu da su ma ba za su yi ba ko kuna da tabbas akwai wanda ya ba ku labari yace abinda suka fada muku da gaske ne har zuciyarsu in ma kuma a lokacin da suka fada da gaske suke har zuciyarsu nan gaba idan an saukar musu da ayar ba za su canja ba wannan kamar yadda malamai suke fada وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها أنت قريشاوة سوني سكة تارو سكة أجيء أسامن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم كما مقرر ابن جرير الطبري ياكاو تأتكين تفسير سا تهنير مجاهد وكما تهنير محمد ابن كعب القرظي cewar waɗannan taro na ƙurayshawa sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke cewa da shi abinda suke so in dai da gaske ne shi annabi ne kuma manzo ne daga Allah kuma wannan qur'anin Allah ne ya saukar da shi to suna son ya zo musu da mu'jiza irin mu'jizar annabi Musa mu'jizar annabi Musa tana da yawa walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'il Allah ya bashi mu'jiza ɗaya ɗaya har guda tara kuma kowace zaman kanta take ya kamata ta nuna cewa wannan abun in ba annabi ba babu wanda zai iya zuwa da shi, kuma in ba Allah babu wanda yake da ikon ya samar da wannan mu'jiza. To sai suka ce ko da ɗaya daga ciki ne a zo musu da ita, ita ce sandar da annabi Musa yake amfani da ita, ya sake ta zama miciji, ya kama ta ta dawo sanda, ya daki dutse da ita idanuwar ruwa ya bulbulo, ya daki kogi da ita ta dare, kogin ya dare, da abubuwa da dama wanda annabi Musa yake da wannan sandar. To suna son shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wani itace ko wani kwagiri ko wani sanda na dogara wanda shi ma za a yi wannan da shi. In suka ga haka to za su yi imani, suka ce ko kuma a bashi mu'jiza irin mu'jizar annabi Salihu. Annabi Salihu mutanensu sun ce in kana son mu yadda kai annabi ne, kaga wannan dutsen babu wata kafa a jikinsa, roki Allah da kace ya aiko ka yanzu dutsen ya bude a gabanmu, taguwa da ɗanta ta fito daga ciki. Annabi Salihu nan roki Allah, sai ku ga guri ya bude, taguwa ta fito har da ɗanta. Sannan Allah ya jarabe sai ya ce to wannan taguwar ta zama muku matsala, kuma yau ku sha ruwa, ruwan garin gabaki ɗayan Allah ya kai mu gobe ita za ta canye ita kadai, ko ba za ku ga cikinta ya canja ba, yadda take dai a taguwa haka za ta zama. Suka ce ko wannan, in ko ba wannan ba suna son annabi ya zo musu da mu'jiza irin ta annabi Isa, shine ihya'ul mauta, ibra'ul akmah wal abra, annabi ya dinga tada matattu, in baka gani annabi ya shafa idanka ya bude, in kai kurma ne ya maka addu'a kunnenka ya bude, in kai ne musaki ne mutum wanda yake da cuta ta kurtunta annabi ya maka addu'a ka warke. To an ce wannan nau'i ne na ta'allul, idan kana son kakka karbi gaskiya to sai ka samu abin da zaka makale, kace in dai ana son na gane ko ana son na yi to ayi min kaza, abin da ba zai yiwu ba sai kace sai an maka shi. Yazo ne yazo malami ya nemi ku wazi, sai a ce to in dai kai ne kai malami ne, abin da nake so yanzu yadda ka tsaya din nan nuna mana Ka'aba, mu ga mutane ga su suna dawaki, zai yiwu ba zai yi ba, ko kuma ka ce so kake yanzu a nan yadda kake din nan ka ji an dauke ka an kai ka maka kai umra ka dawo sai kai imani da dawo malamin ka an zo maka da mustahili, abinda ba zai yi ba. To duk wanda baya son ya karbi gaskiya sai ya samu abinda zai rike domin kai ya karbi gaskiya. To kuma sai suke amfani da wannan, in dai ana son su yi imani sai an musu wannan abu. To shine Allah ya bamu labari yace wa aqsamu billahi jahada imani hadda rantsuwa, sun rantsa da Allah in dai aka zo musu da mu'jiza wacce za ta tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lallai za su yi imani. Sai aka ce to zuwa da aya ba aikin wani mutum bane, Allah shine yake zuwa da aya a lokacin da ya ga dama, ba sai kun tambaya ba, ba sai kun nema ba, ko ba kowa ne yake cewa in an min kaza zan yi kaza ba. Da yawa daga cikin mutane in suka ce in an min kaza zan yi kaza to ba sa yi, tunda daman musamman ma abin da ya shafi harkar imani, ita harkar imani abu ne na samun nutsuwa a cikin zuciya. In ba ka da nutsuwa a cikin zuciyarka game da abin da aka gaya maka to babu wata dabara da za a yi maka ka gane. Dama abin da yake sa a gane gaskiya abubuwa guda biyu ne, ko dai a samu muwafaka daga Allah madaukakin sarki ita ce asali, sannan aka samu kyan zuciya. In mutum ya zamanto ina da kyan zuciya aka samu muwafaqar Ubangiji to sai ga Allah ya datar da mutum sai gane gaskiya. Wannan ayar da Allah yake cewa ko karshen ayar wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun, ana karanta wa ma yushirukum innaha idza ja'at maimakon annaha idza ja'at, wama yushirukum innaha idza ja'at ya zama innaha din ta koma ma'anan la'alla, wato ba ku da tabbas cewar idan wannan ayar ta zo mai yuwa ma ba za su bada gaskiya ba, ba kuma za su yi imani ba. Sannan akwai wata qira'a tana daga cikin qira'o'i mutawatirai na cewar wama yushirukum annaha idza ja'at la tu'minun, ya zama damirin an koma da shi zuwa ga Quraishawa, ku da kuka ce a zo muku da aya mai yiwuwa ma in an zo muku da ayar ba za ku yi imani ba. sai ubangiji ta'ala yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum haka na Allah yace sai mu juyar da zuciyarsu wa absarahum mu juyar da ganinsu kama lam yu'minu bihi awwal marra irin yadda suka kiyin imani da ayoyin mu lokacin da suka zo musu a karan farko sai Allah yace zan basu a haka shiriya ba ta Allah ba ce tawfiki daga Allah yake Allah yace to sai mu ki shiryarsu mu ki musu muwafaka mu bassu akan abinda suke kai na rashin imani sannan kuma karshen su ba zai kyau ba shi sai Allah yace wa nazaruhum fi tughyani sai mu kyale su a cikin batan su ya amahuna suna ta taraddudi wannan yana nuna wanda aka nuna masa gaskiya ya ikarbatta saboda san zuciya saboda mugun nufin sa to Allah baya masa muwafaka amma wanda yake karbar gaskiya saboda ina ganin abin da yake kai nasa shine daidai kuma tsakanin sa da Allah yake yin wannan akwai yiwuwar Allah zai masa muwafaka nan gaba zai gane wasu daga cikin malamai tsara wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra da cewar yadda suka kiyin imani a wannan duniya kuma mahallin imani inda imani yake zama shine cikin zuciya watan in aka yi maka bayanin gaskiya zuciya ita take karba in ta karba sannan ido zai gani domin za ga mutum da idansa kuru-kuru amma baya gane wasu abubuwa shi sa Allah yake cewa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur za ga wani mutum ga idan ga gangan jiki ga kyan halitta ga komai amma ko baya gane komai saboda bai samu tawfiki ba zuciyar Allah bai bude ta ba to aka ce yadda zuciyarsa take budewa ta karbi gaskiya a wannan duniyar don an je lahira Allah yace za a gasa zuciya idan da ya kasa ganin gaskiya shi ma za a gasa shi shine aka ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum fi nar jahannam wannan yana nuna wanda yake karbar gaskiya da gangan makomarsa za ta zamanto ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu sannan sai Allah madaukakin sarki yake
walau annana nazzalna ilayhim malaikata wa kallamahum bil mauta wa hasharna alayhim kull shay'in qulam ma kanu yu'minu ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون
ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنصموا رواية كجريش سور وليد ابن المغيرة da shi da wani da ake cewa da shi al-Asi ibn Wa'il da al-Aswad ibn Abd Yaghus da al-Aswad ibn Abd al-Muttalib da al-Harith ibn Hanzala waɗannan dukkanin su mutanen Makka ne kuma suna daga cikin manya-manyan makiya manzon Allah manya-manyan makiya addinin musulunci sune suka hada kansu wannan adadin kuma kowanne daga cikin su yana da fada a ji a Makka sai suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce yanzu dai maganar nan a yi ta kare kai ka ce Annabi ne ka ce manzo ne Allah ne ya turo ka kuma ka ce wannan abin da kake karanta mutane Qur'ani shine wannan abin da kace tunda ai sun taba dan maganganu akan Qur'anin kuma maganganun sun ki tabbata sun ce waka ne sun ce zancen bokaye ne sun ce kirkira akai amma duk karshe dai sun gano cewa wannan abun ba maganar kirkira a cikin sa kuma da waka ba bai kama da zancen bokaye ba bai kama da tatsuniya ba kuma larabcin sa in dai ka san larabci in ka jijjiga shi ka daura shi akan sikeli zaka gane wannan larabcin ya sha bamban da kowane irin larabci sai suka ce to yanzu dai ayi maganar nan ta kare abu na karshe kawai abin da muke so kawo mana Allah shine auta a ce billahi ko wal mala'ikati qabilan kamar yadda zuwa cikin suratul Isra. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Suka yi kirkiro abubuwa maka dinnan da take fako, ba ruwa, babu shuka, babu kaza, babu kaza, ga karamin zafi. Abinda muke so ya zamanto maka ga baki ɗayanta ta zamanto muruj, yadda sauran kasashe masu albarkar kasa suke, ka shuka ayi ruwan sama ayi wai ana son maka ita ma ta zama haka. Suka kawo wannan, suka ce to abinda suke so Allah ya zo in sheda, yace gani ni ne Allah, ni ne na turo ka, ko kuma ka zo da mala'iku in Allah ba zai zo ba, mala'iku su zo tawaga tawaga, ko kuma ka zo mana da mala'ikun ga su mu gansu mu yi mukabala da su, mu kalle su su kalle mu, mu ne mala'iku, ba mu yi kama da mutane ba, ba mu yi kama da aljanu ba, ko kuma da kun ga mu kun san mu mala'iku ne. To wannan wanda yace shi annabi ne, yace shi manzon Allah ne, manzon Allah ne. Wannan alqur'anin da yake daga wajen Allah ne, haka yake daga wajen Allah yake. Akwai kuma ruwaya da tazo cewa suka yi da su, akwai kakansu shine Qusay, daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Qusay ibn Kilab. Kun ga tsakaninsa da manzon Allah ai akwai nisa, tsakaninsa da su akwai nisa sosai. Sai suka ce in kana son mu yadda mu je kabarinsa, mun san inda kabarinsa yake, ka ce ya tashi ya fito. Sai ya gaya mana yace lalle wannan jikan nawa annabi ne. Kun ga ai sun zo da mustahili, abinda ba zai yi ba, babu wanda yake tafiya lahira ya dawo. A cikin wannan al'umar ba a yi wannan ba. Lokacin annabi Isa Allah ya ba shi wannan damar, zai ce da matacce ya tashi, amma in ya tashi fa ba tafiya ake a cigaba da mu'amala ba, bayan ya tashi kuma koma yake kare. Tunda duk wanda kwanansa ya kare magana ka ce ya taso kuma an cigaba da tafiya da shi a cikin mu'amala, wani abu ne wanda yake yana da wahala. Sai suka ce ai musu haka. To shine Ubangiji madaukakin sarki yace wannan abin da suka nema in an musu shi ma ba za su yi imani ba. Walau annana nazzalna ilayhimul mala'ikata, da za a ce mu inji Allah za mu saukan musu da mala'iku, wa kallamahumul mauta, kuma matattun su tashi su yi musu magana su ce kai annabin Allah ne, kai manzon Allah, wa hasharna alaihim kulli shay'in, kai in muka taso musu ma da waɗanda suka mutu daga cikin tsuntsaye da dabbobi da duk sauran halittu, mu tashe su mu ce ku yi shaida annabi Muhammad manzon Allah ne, ba za su yi imani ba. Ubulan suka yi ido da ido da su. Akwai ruwayar qibalan ko qubalan ko qibalan, qubulan qibalan, duk akwai ruwaya wacce ta tabbata kuma qira'a ce, wacce take ana karanta alqur'ani da ita. Ko dai mu ga alqur'ani ai mu ga mala'iku ko waɗannan matattun su tashi mu gansu ido da ido su gaya mana cewa annabi Muhammad manzon Allah ne, ko kuma mu yi gaba da gaba da su, su fuskance mu fuskance su. Allah ya ce to da za mu yi musu hakan, ma kanu li yu'minu, da ba su kasance masu yin imani ba, illa ayya sha Allah, sai idan Allah ya ga dama. Wannan yana nuna mana yin imani sai Allah ya yarda, in Allah bai yarda ba imani. Walakin aktharuhum yajhalun, mafi yawancinsu suna fama da cutar jahilci, wato sun jahilci Allah, sun jahilci kudarar Ubangiji, sun jahilci cewar Allah madaukakin sarki yana da ikon ya zabi wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, ya ce shi annabi ne, tafi cikin bayi na suwa ne, ka kirawo su kuma ga sakona nan ka kai musu, ka ce injini su yi kaza su barka ba. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.